بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا، وأن مسألة شيء متارين البركة مسلاتين الشيخ محمد أحمد باقادر العمودي الله يجيك أنسى رحمة أولا ينمتشي نالهدي شرند الشيطة قوات رمضان شكرا ندبوت آيادة تليه لدى 40 دبقي باهجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان دي دا sha biyar ga watan uku shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu da muke tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na 26 kuma na 147 a tafsirin suratu Ali Imran. Mana za mu tashi tafsirin aya na 144 da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين.
نعم. اللهم ادعوك يا سركي انا شوى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم باون بني فاشي منزو قد خلت من قبله الرسل النباوى سنقباتا كافنزوانسا أفإن مات كنن ينزو inda zai mutu au kutila ko a kashe shi, in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya akan dagadaganku, wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya baya akan dagadagansa, falan yadurra Allah shay'a to da dai ba zai taba cutar Allah da komai ba, wa sayajzi Allahu ash-shakirin kuma lallai Allah zai saka wa masu godiya. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بازي وتريبا بازي وتريبا يموت إلا بإذن الله سيد إذن الله كتابا مؤجلا wannan rubutaccen abu ne wanda aka sanya masa ajali wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha dun mai neman ladan duniya to zamu bashi daga cikin ta wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha dun mai nufin ladan lahira shi ma zamu bashi daga cikin ta وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَمَا لَلَّهِ ذَا مُسَاكَوَا مَا سُقُودِيَا وَدَنَّا آيَوِينَ لُورِينِ أَكَمْ فَدَى دَا اللَّهَ مَدْوكَ كِنْسَرْكِ يَيْمَ وَدَنْدَى سُكَ كَرَيَا دَكَ تِكِنْ سَحَبَّي آيَاكِنْ أُهُدْ Allah ya ci gaba da inkarin abinda ya faru wanda ya sabbaba hazima ma musulmi a yakin Uhud. In ba ku manta ba je mun faɗa mana cewa ayoyin da suka biyo bayan bayani akan hikimomi sune magana akan sabubba abubuwan da suka jawo faduwar musulmi da kuma abubuwan da suka yi a dalilin wato faduwar nasu irin abubuwan da bai dace da su ba a matsayin su sai Allah madaukakin sarki yake horon su yake kwaban su yake nuna musu cewa ba haka ya dace su yi ba wannan din ya zanto karantarwa da koyarwa ma musulmi a sauran lokuta sai Allah madaukakin sarki ya daura akan am hasibtum an tadkhulul janna hakanan wa laqad kuntum tamannawna al mauta min qabli an talqaw ya daura wannan magana akan sa abahir wa ashura ke cewa wannan magana ya shafi yanayi da dama da ya faru a yakin Uhud wanda ya kai ga faduwa na musulmi a yakin don haka kowa daga cikin waɗanda suka halarci yakin ya san wani abu da yayi imma a bayyane ko kuma ya ji shi a cikin zuciyarsa to waɗannan abubuwan ne Allah yake fitowa da su dalla dalla yake yin fada akai da kuma gyara haka kowa sai dauki abin da ya dace da yanayin sa to wannan ayar dai da tace wa ma muhammadun illa rasulun annabi alayhi salatu wassalam ba wani bane shi face manzo duka sahabbai da suka je yake Uhud sun san wannan magana sun san annabi alayhi salatu wassalam manzon Allah ne kuma imani da suka yi da shi a matsayin sa na manzo shi yasa suka fita yake tare da shi kuma sai gashi Allah yana saki fada musu cewa annabin nan fa ba wani abu bane manzo ne shi saboda me saboda abubuwa da suka faru wanda duk wanda ya karanta yake Uhud ya san lokacin da Amr ibn Qami'a ko ibn Qami'a wani su littattafan suna أنبندست عبد الله بن قمئة قومي الرحيق المختوم ياكي راشي عبد الله بن قمئة ولنسوا على يسنا شعابا هكا سنن سبا سنن سعمر بن قمئة واتو ديني دكتك من ين جارمي نمو شركي ألوك شنياك أهود جايزو يسامي النبى عليه الصلاة والسلام يسو كي النبي شي فسا وأنبي كي ya fasa masa haƙuri Mus'ab ibn Umair yazo ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallam akai ta suka akai ta abin nan har aka kashe Mus'ab ibn Umair a wannan lokacin wannan ibn Kami'a sai ya dauka ya annabi ya kashe saboda suna cewa Mus'ab yana da kama da annabi alaihi salatu wassalam sai ya dauka annabin ya kashe sai yayi ihu yace qataltu Muhammadan na kashe annabi Muhammad sai shedan yayi ihu shi ma ta yadda da yawa daga cikin musulmi sun ji cewa an kashe annabi Muhammad wannan magana tana faruwa da yawa suka ji sai urudu ya wato ainihin shiga cikin sahu daman akwai waɗansu waɗanda munafikai ne su ma sun zo filin sai munafikan nan suka fara cewa ai da annabin gaske ne da ba a kashe shi ba don haka jama'a ku zo mu koma izuwa ga tsohon addininmu mu je mu rungumi ƴan uwanmu mutanen Makka mu koma wajen Abdullahi ibn Ubay ya neman mana asylum ya neman mana wato ainihin aminci tare da mutanen Makka kada su zo su kashe mu don haka suka himmatu da su bar yakin su koma wajen mushrikai waɗansu kuma suka ce tunda an kashe annabi yanzu mai rage mana ai mu koma garin Madina kawai waɗansu ko suka tabbata irin su Anas ibn Nadr da yake cewa in dai da gaske ne an kashe annabi Muhammad to ai wanda ya turo annabi Muhammad shi raye ne baya mutuwa don haka me za mu yi da rayuwa bayan annabi Muhammad saboda haka ya shiga ya ci gaba da gumurguzu ya ci gaba da yaƙi har shi ma aka kashe shi to wannan yanayi na hayaniya na rikicewa da ya faru a yaƙin Uhud bayan yaɗa labarin kisan annabi sallallahu alaihi wasallama shine abinda Allah yake faɗa a kai bai dace ba mummunai su shiga irin wannan yanayi na baganniya dan kawai labari ya zo musu cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisan shugaba a wajen yaƙi kowane irin shugaba ne abu ne mai tayar da hankali musamman ga mabiyansa wannan abu ne da yana iya ɗaiɗaita rundunansa to ina kuma in har wannan shugaban shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai mutuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da wani irin sababi ne musiba ce babba ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dole ne ran mumini ya wato ainihin ɓaci ya shiga cikin baƙin ciki ya samu kansa cikin wani irin yanayi har yanzu duk lokacin da mun zo mana karatu dangane da mutuwar annabi alaihi salatu wassalam muna jin zafi muna jin kamar mai kuka saboda ba ƙaramin musiba bane rashin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga wannan al'umma saboda matsayinsa saboda alkhairin da ya zo mana da shi saboda yadda muke ƙaunarsa saboda yadda muke farin ciki da jin daɗi na ambatansa ina kuma wanda suka gansa iri da muzu don haka abu ne mai tsananin girma musiba ce babba Anas ibn Malik ke cewa bai taɓa ga rana na farin ciki ba kamar ranar da annabi alaihi salatu wassalam ko garin Madina ba ta taɓa yin farin ciki ba kamar farin cikin da ta yi lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya hijira zuwa garin Madina haka nan ba ta taɓa ganin rana na baƙin ciki ba kamar ranar da annabi alayhi salatu wassalam ya bar duniya. So lallai wato abun bakin ciki ne ka ji labarin cewa an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda wannan matsayi nasa. To wannan yana daga cikin abin da ya haifar da wannan hargitsi da kuma dimaucewa madadama daga cikin sahabbai. Hakanan kasancewar annabi alaihi salatu wassalam shine shugaba na wato ainihin wannan yakin wanda shike ba da umarni ayi shi yake bayar da umarni a bari. To duk lokacin da aka ce yau babu shi ko an kashe shi, to lallai runduna za su ga cikin hali na wato ainihin bakin ciki da yanayi dai da suka samu kansu akai. Amma saboda karantarwa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan bakin cikin bai dace haifar da yin kasa a gwiwa ba, bai dace ya haifar da rauni da zarcewa cikin bakin ciki har da zai sa waɗansu su ji za su bar jihadi ba. To wannan abin da ya faru bayan bakin ciki da jin zafin labarin cewa an kashe annabi din sallallahu alaihi wasallam shine abin da Allah madaukakin sarki yake inkari ma wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anan da Allah madaukakin sarki ya ce wa ma muhammadun, Muhammad wannan shine sunan yanka na annabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Kakansa Abd al-Muttalib shi yasa masa wannan suna da ilhama daga Allah madaukakin sarki. An tambaye shi me yasa ka sa masa wannan suna alhali baya cikin sunan nake na iyayenka. Larabawa sukan saka ma ƴaƴa sunan iyaye da kakanninsu, amma babu wani a cikin zuri'ar annabi Isma'il alayhi salam da aka sa masa wannan suna kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai yace na sa masa wannan sunan ne ina began ya zanto abin yabon mutane, abin yabo na wato ainihin mutane. A Muhammad manqul ne na ismu maf'ul na hamadahu tahmidan idan aksara min hamdihi, idan ya yawaita yabon wani abu ana cewa hamadahu. To Muhammad mufa'al ne na hamada tahmidan wato shayabo. Wannan shine begen da shi Abd al-Muttalib yayi, kuma sai Allah madaukakin sarki ya cika masa wannan burin. Annabi alayhi salatu wassalam ya zanto shayabu fa rabbul arshi mahmudun wa hadha muhammadu. Allah madaukakin sarki ya yabe shi kuma ya sanya mummanai su yaba masa. Don haka babu wani mahaluki wanda ya zanto shayabo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda mutanen farko da mutanen ƙarshe suke yaba masa. Babu a duniya wanda ake yaba masa, ake jin daɗin ayyukansa, ake koyi da tafarkinsa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka wannan sunan ya tabbata a gare shi tibkan wato ismun ala musamma. Shi yasa da mashirkai suka zo suna son su soke shi, suna waka suke cewa muzammaman qalaina wa hadiyahu abaina, yace ba shi suke zagi, suna zagin muzammam ne amma shi ko Muhammad. Muzammam shi ne shasuka abin zargi, yace wani suke suke zagi ba ni ba ni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin tsarin mu a wannan tafsiri idan muka zo kan wani alam wato sunan wani mutum a karan farko da Allah ya ambace shi mu fadi tarihinsa da yabo da Allah madaukakin sarki ya masa da abubuwa manya-manya na daukan darasi da suka faru a rayuwarsa da yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a Al-Qur'ani gaba ɗaya to amma shi annabi alaihi salatu wassalam in za mu yi haka yaushe za mu gama ha Qur'ani gaba ɗaya yana magana ne da annabi alaihi salatu wassalam da al'ummansa ko to kaga ba za mu ce za mu faɗi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya koko manya-manyan ɗabi'unsa ko halayensa ko abubuwa manya-manya da suka faru da shi a rayuwa ba domin kamar yadda sayyida Aisha radiyallahu anha ta faɗa kana khuluquhu alquran qur'ani da muke karanta gaba ɗaya duk ɗabi'u ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan ayoyi da muka fara karatunsu a wannan wata na hana riba farkon wanda ya nisanci riba shi ne annabi Muhammad farkon wanda ya sa doka na soke riba shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka ambaci masu jin tsoron Allah shugaban masu jin tsoron Allah masu siffantuwa da duk siffofinsu din nan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ga cewa annabi yana yin kyauta kyautan wanda baya tsoron talauci yana yin kyauta kyautan da sarakuna da gwamnoni da shugabannin ƙasa ba sa iya yi mun ga cewa annabi alaihi salatu wassalam akan zo a yi masa jafa'i kuma ya haɗe fushinsa kamar ba a yi ba har sahabbai waɗansu su tashi su ce ya rasulullah yi min izini in kashe wani annabi ya ce kyale shi mun ga yadda annabi alaihi salatu wassalam ya yafe wa mutane da dama waɗanda suka cuce shi har ya ma faɗi cewa duk wanda ya musulunta musulunci ya shafe duk laifinsa daga ciki akwai wanda suka kashe abin nan mun ga yadda ya yafe wanda ya kashe wato ainihin baffansa a wannan yaƙi Uhud da muke magana a kai mun ga jajircewa da jarunta na annabi alaihi salatu wassalam a wannan yaƙi na wato ainihin Badr mun ga yadda annabi alaihi salatu wassalam yake yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki duk da cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata da waɗanda za su zo in ma akwai su kenan saboda haka duk wani abu na wato ainihin ɗaukaka a duniya annabi shi ne jagoran maɗaukaka duk wata jarabawa da wani zai gani a duniya to annabi ya ga sama da wannan wannan jarabawa na wato ainihin kana jagoran runduna ai galaba a kansu ba ƙaramin jarabawa ba ce Allah madaukakin sarki ya gane wannan jarabawa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana shugaba wadda kowa yana jin daɗin yayi koyi da kai kowa yana bin umarninka yana son ka sama da yadda yake son kansa yake son iyayensa da ƴaƴansa da matansa mutanen Madina cewa suka yi annabi alaihi salatu wassalam ya zo za su kare shi daga duk abin da suke kare kawunansu da iyalansu da dukiyansu da komai nasu amma a cikinsu ne aka samu wannan jarabawa da ya ce kada ku sauka daga kan wannan duwatsu aka samu wanda suka sauka daga wannan duwatsu ba ƙaramin jarabawa annabi alaihi salatu wassalam ya shiga ciki ba shi yasa ya ce ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi tsananin shiga jarabawa su ne annabawa kuma su suka fi kowa shan wannan jarabawa don su fi kowa juriya da dauriya to wannan annabi alaihi salatu wassalam Allah ya kira shi
da sunansa al'alam a alqur'ani a wurare guda hudu sai kuma inda ya kira shi Ahmad a waje guda nan shine waje na farko da Allah ya kira shi yace wa ma muhammadun sai a suratul ahzab yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima sai a cikin suratul muhammad da yace wal ladina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sai a suratul fath da yace muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u ala alkuffar sai inda kuma ya kira shi ahmad aw atuanihim suratu as-saff wa idh qala isa ibn maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad wannan sune mafiya shahara na sunan naki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da sunan naki banda wadannan din amma wadannan sune guda biyu da alqur'ani ya wato ainihin ambace su kuma ma'anar su guda ɗaya ne kamar yadda muka faɗa muhammad shayabo ahmad shima shayabo ko mafi shanyabo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dama daga cikin malamai suna cewa ba taɓa yin mai wannan sunan ba ba wai kawai a ƙabilar annabi ba a larabawa ma gaba ɗaya ba a yi wani mai suna muhammad kafin shi ba sai dai as-suhaili ya ar-rabul unuf ya faɗi cewa akwai mutane guda uku da aka sa musu wannan suna akwai muhammad ibn sufyan ibn mujashi' kakan kakan al-farazzaq shahararren mawaƙin nan sannan akwai muhammad ibn uhayha ibn al-julah al-ausi sannan akwai muhammad ibn himran daga cikin rabi'a banda waɗannan guda uku ba a san wani mai wannan suna ba na haka wannan yana daga cikin mafi kyawun sunan naki da ake san mutane su saka ma 'ya'yansu don su samu albarka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ke na karanta an yi wani census haka nan sunan nakin da suka fi yawa a duniya to akwai wannan suna na muhammad yana daga cikin sunan da mutane suka fi saka ma 'ya'yansu kuma zai yi wahala daga gidan musulmi wanda ana da 'ya'ya babu mai suna muhammad ko wannan abin kirki ne domin samun albarkan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah yana cewa wa ma muhammadun illa rasul annabi muhammad ba wani bane face manzo ne wannan shine abinda Allah ya faɗa a suratul fajr da ya kira suran shi ko yace muhammadun rasulullah annabi muhammad manzon Allah manzo shine dan aiken Allah madaukakin sarki malamai suna cewa duk mutumin da Allah ya tayar da shi da wani sako na shiriya zuwa ga mutane ya umarce shi ya isar da wannan shari'a ga mutane mutanen da suke sun kauce daga tafarki na tauhidi sawa'un ya bashi littafi na musamman ko bai bashi littafi na musamman ba wannan shi ake kira manzo ar-rasul to in kuga za ku ga wannan siffofin sun cika ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tayar da shi cikin mutane ko Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun kuma ya tayar da shi ne cikin mutane wadanda suke mushrikai ko wadanda suke bautan gumaka wadanda suke hada Allah da wani masu cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa masu cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak suna cewa a wajen aikin haji mu amsa kiranka ya Allah mu amsa kiranka mu amsa kiranka baka da abokin tarayya sai abokin tarayyan nan naka guda daya wanda shi da abun da ya mallaka din naka ne an gudu ba tsira ba kenan ko ba shi da abokin tarayya sai gumaka kaga shirka kenan kaga babu tauhidi a cikin su sannan Allah ya aiko shi da littafi ha ya saukar masa da alqur'ani mai girma inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr to wannan shine annabi bambancinsa da shine rasul bambancinsa da annabi malamai suna sabani wadansu suna cewa shi annabi shine wanda aka bashi aka tayar da shi da shari'a amma ba umarce shi ya yada shi magamagarin mutane ba wadansu kuma suna cewa a shine wanda aka tayar da shi din amma izuwa ga mutane wadanda suke suna da tauhidi an riga an tura musu manzo amma sun kauce a wadansu abubuwa na shari'ar manzanni din saboda haka ya zo ne yayi gyara akan wadannan to Qur'ani dai yana amfani da su interchangeably yana amfani da annabi da rasul makowanne daga cikin wadannan wanda yazo da shari'a istiqlalan ba wanda ya gabace shi da wanda yazo ma mutane wanda suke mukhalifai da ma wanda yazo ma mutane wadanda suke suna kan wani abu na shari'a amma sun kauce to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne kuma annabi kowani manzo dama annabi ne amma ba kowani annabi ne manzo ba a inda jumhurin malamai suke bambance tsakanin annabawa da manzanni to shi muktabar risala kamar yadda muka sha faɗa idan ya tabbata cewa wani manzo ne dalilai na tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan sakon Allah ne wannan suna da dimbin yawa malamai sun rubuta littattafai da dama akan dalailun nubuwa da har yanzu malamai suna rubuta sabbin littattafai wanda suke jaddada dalailun nubuwa shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin An-Nubuwat yana cewa dalailun nubuwa ko ayatul anbiya Qur'ani yana kiran su ayat ha ko barahin am idan su kai littafi su kira shi barahinun nubuwa am ko ayatul nubuwa ko kuma inda suke fada dalailun nubuwa ba su da iyaka ba za ka ce su ne abcd ka tsaya ba kuma koyaushe suna jaddaduwa alamomi na gaskiyar annabcin da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ta iya kididdiguwa sannan kuma suna jaddaduwa dangane da irin mutanen da kake magana da su amma babban alama babban dalili na gaskiyar manzancin annabi Muhammad shine wannan alqur'ani shine wannan alqur'ani ya zo a cikin bukhari annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله عليه آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وإنما كان الذي الأواه أوتيه إليه الله أوحاه فهو أكثر الجماعة متبعا يوم تقوم الساعة kamar yadda Muhammad Salim yake cewa أشكن جملة العقائد على طريق السلف الأماجد. النبي عليه الصلاة والسلام كتشي باب وناء النبي فاتشي سيدة أكباشي آيوي ألامو عندما لمن باية كيرا مؤجزة هم؟ إذا واندي قمصر دمت يعني سنين إيماني يتشي أماني أبن دا الله يباني وحييني دا الله ييمو هم؟ واند ذا أتشيقبا دا كرمتش ذا أتشيقبا دا ريراش za a ci gaba da amfani da shi ana kafa hujja wa mutane ha da kai ce kuma wato ba zai yanke ba har zuwa ƙarshen duniya shi yasa shi fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyama da kai nabi nake began nazanto nafi kowanne daga cikin annabawa mabiya arantashi al-qiyama kuma haka ne mabiya annaba za su fi kowa yawa arantashi al-qiyama saboda dalilin annabci za dalili ne babban da ma kanana inda muka ce ba sa karewa masu wanzuwa ne ba sa yankewa ke sa ga da yawa abin da yake sa su karbi musulunci daban-daban to kowanne daga ciki aya ne ba sa gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah yana turo da manzanni ɗan sako iri biyu ne daga imma jinsin mala'ika ko jinsin mutane Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaban manzanni ne daga cikin mala'iku da kuma cikin mutane to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin manzannin shine na ƙarshe kenan ba shine farkon manzo ba wannan yana nuna mana cewa kuma mun san shi ba mala'ika bane tunda ba mala'ika bane kuma manzo ne to zai zanto manzo daga cikin suwa kenan mutane ko to irin abin da ya faru da sauran manzanni abu ne wanda zai iya faruwa da shi wannan yana nuna mana cewa annabi alaihi salatu wasalam mutum ne abubuwa da ke iya faruwa da dan adam duk za su iya faruwa da shi sunnoni da suke gudana a kan dan adam na Allah madaukakin sarki za su iya gudana a kansa a rayuwa da mutuwa waɗannan su ne manya-manyan sunnoni da suke gudana a kan dan adam ko haihuwansu ake yi kuma wani lokaci zai zo su mutu sannan mutuwa ɗin yana iya ɗaukan hanyoyi daban-daban suna iya mutuwa haka kawai ta hanyar imma rashin lafiya ko kuma ba komai ajali kawai ya zo ya ɗauke su kuma tana iya yiwa ta hanyar a kashe su wannan yana iya faruwa da kowane ɗan adam kamar yadda yana iya faruwa da zaɓaɓɓu cikin ɗan adam su ne manzanni da Allah ya ce yake zaɓansu to kuma Allah ya ba mu tarihi na annabawa ko a wannan suran mun ji cewa an kashe annabawa kamar da zai zo ya sake faɗa mana a nan gaba shi akwai annabawa da yawa ma da aka kashe su misali a farko-farkon suran nan malam drama ai mun karanta ko da Allah yake cewa menene da in a waka'in yana nan zai zo daga baya ne wannan farko-farkon sura a shafi na ɗaya biyu shafi na uku innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم للي ودنا سكي كافر شيء ما آيوين الله مدعوك كما سكي كشي النباوة سكي كشي النباوة باتاردا واتوأنهم أجسكيابا سنمك زومك ساكي كرنتا ننغلد بنو إسرائيل الله يفتع منا سنك كسن شيء سنة كشي النباوة a menene kafin ya ce laisu sawa'an ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ليس ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أن نورا مسك أسكنش saboda sun kasance suna kafirce ma'ayin Allah kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba kamar yadda mun gani a suratul baqara ma ko cewa sun kasance suna kashe annabawa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda suna kashe annabawa kenan ashe ana kashe annabawa ma ha to ashe Allah ya bayar da wannan labarin ga al'umman musulmi to ashe tunda annabi Muhammad manzo ne abinda ya faru da annabawa zai iya faruwa da shi to in wani abu daga cikin abinda ya faru da annabawa ya faru da shi me ya dace al'umman su ce shine abinda Allah yake jawo kan al'umma akai وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي النبوة سن جبات كافنشي كافن أي النبي محمد كافن أتورو النبي محمد أنتورو النبوة الشيخ محمد ابن عثيمين يكن يا ينا تشري دعوانا عير شوا annabi shine annabin karshe yace Allah madaukakin sarki cewa ya kadhalat min qablihi ar-rusul ya zo da alifun dalam bai ce kadhalat min qablihi rusulun ba bai ce wadansu annabawa sun gabata gabanin sa ba ha sai ce an manzanni sun gabata wato kamar yana nufin gabaɗayan su sun wuce kenan bayan shi ba za a yi wani manzo ba amma wannan ba shine maksudin khitab din ba amma dai za a iya dauka daga wannan din maksudin khitab din shine abinda muka faɗa abinda ya faru da annaba wannan wanda aka gaya muku tarihin shi to yana iya faruwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an kashe annabi Zakariya an kashe annabi Yahya ha annabi Musa mutuwa ها النبي ابننا النبي ابراهيم متو هي كون غاني سو ودانسو سن متو ودانسو ان كشه سو كوانه daga cikin wannan yana iya faruwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anan kad khalat min qablihi ar-rusul annabawa daiwa sun gabata to wannan yana gaya mana wani sunna ne daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki cewa ya tura manzanni ha kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di abu al-khali yaitu annabi alayhi salatu wasallam yake cewa banu isra'ila sun kasance annabawa yake musu jagoranci mun karanta a suratul baqara in ba ku manta ba annabawa ke nada ma banu isra'ila sarakuna alam tara ila al-mala'i min bani isra'il min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ko annabawa sune jagorori su suke jubantan lamari su suke gudanar da lamari na rayuwa na yau da kullum na banu isra'ila duk lokacin da wani annabi ya mutu sai Allah ya turo wani annabin ya ci gaba daga inda wancan annabin ya tsaya yace amma ni kuwa ni ne annabin karshe ba za a yi wani annabi bayana ba to tunda ko ba za a yi wani annabi bayan sa ba to kenan dole ya shirya al'ummar sa da za su ci gaba da karantarwar sa da shiriwa da shiriyarsa har izuwa ranar shi alƙiyama to ga mahallin itab din sai Allah ya ce afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, kenan in ya mutu ko aka kashe shi wannan sai zanto dalili da za ku juya baya akan digadigan ku za ku yi riba ku daina jihadi? Ba kun ji sun ce tunda an kashe annabi bari kawai su koma garin Madina ba? Kun ji ko munafikai ma cewa suka yi su ma koma kawai su yi alliance da mashirikai, mana su koma kafircin zalla ba mai marufi ba, su koma gayan kafircinsu. Shi ne Allah yake cewa don an kashe annabi Muhammad ko ya mutu wannan sai zanto dalili na ku ku juya baya. Al-inqilab shi ne komawa daga inda ka fito. Al-aqib shi ne digadigi. Kun san digadigi? Menene digadigi? Bayan kafa ko? To, ka taba ga mutumin da yake tafiya da bayan kafansa? Zai yi ka koma da bayan kafanka kana tafiya? In ka yi haka, ka juya kafanka haka? Kana tafiya. Wannan, Allah ya yi amfani da wannan uslubin ya munanta maka, wato, barin tafarki na daidai. Kamar yadda ya faɗa a cikin suratul mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, wanda ke tafiya a kife akan fuskarsa. Ba na tafiya da kafa bane? To in kaga mutum yana tafiya a kife fuskar na kasa, ya tafiya za ta kasance? Jama'a zai ma yiwu ko? In ma yayyo in ka gan shi ai za ka tsorata, ai za ka gudu, kuma ina zai iya tafiya wannan? Ba zai iya nisa ba ko? Saboda duk fuskansa da ko'ina za su kukkuje, kuma tafiya za ta tsaya a nan, zai wato ainihin halaka. To haka shi ne wannan, shi kenan dan in an kashe annabi ko ya mutu sai ku halaka ku bar addini ku koma ruwa? Wannan samsam bai dace da ku ba, samsam wannan bai dace da ku ba. Abdullahi ibn Ashur yana cewa maksudin wannan ayar ko kuma kafin nan Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yanqalib ala aqibai, bayan ya faɗi cewa bai dace da ku ba, bai dace da wanda annabi mutanen da annabi ya musu tarbiya ba, sai yake gaya musu sakamakon wannan abun wa man yanqalib ala aqibai, duk wanda ya juya akan digadiginsa ya bar tafarkin annabi bayan mutuwan annabi, in ma ya bar jihadi fi sabilillah kuma ya bar musuluncin gaba ɗaya, kamar yadda hakan ya zo ya faru bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace Allah yace falan yadurra Allah shay'a, to ya sani ba zai cuci Allah da komai ba. Mun karanta hadisi kudusi, ya ibadi ko innakum lan tablughu durri fatadurrun, ya ku bayina ku ba ku isa ba, ba ku kai ba, ku iya cutana ballantana ku cuce ni. Allah babu wanda ke cutansa, saboda bai bukatan kowa a wurin komai, kowa ke da bukata a wurinsa, shi bai bukatan komai a wurin kowa. Subhanahu huwal ghani, arki ya tabbata gare shi, shi ne mawadaci. Huwal ghaniyul hamid, shi ne mawadaci shayabo, bai bukatan kowa, bai bukatan komai a wurin kowa. Shi ne as-samadu wanda kowa yake fujikita yake wato tunzara zuwa wurin shi dan ya biya masa bukata dan neman bukatar sa amma ba dan yana bukatar sa ba wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin afaira shirke cewa ba za su cuci Allah da komai ba komai karancin sa saboda juya baya daga addini bata abin da yake da maslaha ne ga mutane dan haka duk wanda ya koma baya ya juya baya daga addini to yana cutar da kansa ne dan ya cutar ya tarayar ma kansa da maslahar kansa haka nan cutarwa ne ga mutane wadanda yana iya rudan su su ga cewa babu abin da ya fitar da shi sai wata barna da ya gani alhali ba wata barna da ya gani amma ba zai cutar da Allah komai ba shi kuma wanda ya tabbata wato mun faɗa muku irin su Anas ibn Nadr ko da irin su waɗanda guda tara nan da suka tsaya tare da Annabi alaihi salatu wassalam daga cikin al-ansar da muhajirun sha biyu da kuma su Abubakar da Umar da sauransu da suka dawo suka tsaya waje Annabi alaihi salatu wassalam waɗannan su sun tabbata da waɗanda suka ce in an kashe Annabi to ai ba a kashe Allah Annabi ba za mu yi yaki akan abin da Annabi ya mutu akai waɗannan su ne ash-shakire Allah ya ce su kam Allah zai musu sakamako bisa wannan godiya da suka nuna su ne waɗanda suka tabbata akan imani suka tabbata a filin yaki wannan aikin da suka yi gyara ne makawunan su kuma gyara ne ma mutane kuma Allah yana son gyara baya son barna al-tahir na shirke cewa maksudin wannan ayar shine suka dangane da abin da ya faru na hargitsi da labarin da ko kururuwar da Iblis yayi na cewa an kashe Annabi Muhammad da kuma yabo ma mutanen da suka tabbata kuma suka yi wa waɗansu su wa'azi haka nan wannan ayar gargadi ne daga fadawa zuwa garidda bayan mutuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wannan abin da ayar ta yi gargadi akai kamar tayi tanabbu'i na abin da zai faru nan gaba ta faɗi cewa abu ne wanda zai iya faru to kada ku yarda ku fada ciki to da yawa sun yi ridda bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din har sayyidina Abubakar ya zare takobi ya yake su daga baya da daman su Allah madaukakin sarki yasa suka dawo musulunci sun dauka musuluncin ana yin sa ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallama to tunda Annabi baya nan to shikenan za su koma abinda suka kasance suke yi kafin zuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce fal ayatu fiha imba'un bil mustaqbal wannan ayar tana bayani na abinda zai faru nan gaba akwai darussa da dama da malamai suke cirewa a ƙarƙashin wannan ayar ban sani ba za mu ambaci waɗansu ko kuma lokaci to gobe insha Allah za mu ambaci waɗansu daga cikin waɗannan darussa da malamai suke ɗaukawa daga wannan aya da fatan abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin gobe ne zamu rubuta tafsirin ko gobe insha Allah zamu rubuta tafsiri da mu 27 muka saba rufewa to insha Allah gobe zamu rubuta tafsirin
Allah ya kai mu da rai da lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.